Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a shirinmu na wannan lokacin na yau Laraba 10 ga watan Maris shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa reshen jihar Kano na kungiyar kwadagon Najeriya ya bi sahun takwarorinsa na jihohin kasar wajen gudanar da zanga-zangar lumana kan yunkurin majalisar tarayya kan mallakan hurumin ƙayyade albashin ma'aikata. Bayan haka za ku ji irin hali da ake ciki kan sake bude jigilan ƙasa da ƙasa a filin saukan jirage na Kano bayan da tawagar gwamnatin Kano ta kaiwa ministan harkokin jiragen sama ziyara a Abuja. Za kuma ji cewa gwamnan jihar Borno Farfesa Baba Gana Umar Zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kira tashan Bama da zai baiwa 'yan kasuwar Najeriya da duk kasashen waje damar yin kasuwanci kai tsaye. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma Hassan Umar Tambol na tafe da rahoto na musamman inda ya dubo mana halin da ake ciki bayan da kungiyar 'yan kasuwa daga arewa zuwa kudancin Najeriya suka janye yajin aiki a makon da ya gabata. To amma kafin nan ga Sarfilu da labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran duniya. Kungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021, yayin da al'ummomi ke farfadowa sannan a hankali daga matsalolin da shu'umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dallacin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin ɗari a wannan shekara, wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Kungiyar OECD ta daura hasashen nata ne kan kokarin da ake na samar da allurar rigakafin COVID-19 a duk duniya da kuma shirin $1.9 trillion na inganta tattalin arziki a Amurka. Hukumar ta ce tattalin arzikin Amurka zai bunƙasa da kashi 6.5 cikin ɗari a 2021, wanda ya ninka ninki biyu na hasashen da ya gabata na kashi 3.2 wanda aka sake samu a watan Disamba. Yau Laraba kasar Rashi ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai shirya abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta kasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba, za a ci gaba da daukar matakai a kansa, ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a kasar. Hukumar ta ce matakin na Laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a Rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin. Nan take dai kamfanin Twitter bai yi tsokaci kan wannan sabbin takunkumi ba. Matakin shi ne na baya-bayan nan da Rasha ta ɗauka na tsaurara matakai kan yanar gizo. A baya ta dakatar da wasu rukunin shafinan yanar gizo da suka haɗa da Daily Motion da LinkedIn. Kasar Vietnam ta girke manyan kayan aikin soja a cikin shekaru 2 da suka gabata akan tsibirai da take iko da su a wani al'amarin da wasu masana a yankin suka ce niyya ce ta daƙile duk wani hari daga China, kasar da ke da rinjaye a rigingimin ruwa. Gwamnati a Hanoi, ɗaya daga cikin ƙasashe 6 da ke da awar mallakar duka ko wasu sassan tekun kudancin China da ke da albarkatu, ta tara manyan kayan aikin soja na kariya da na sadarwa a gabar teku, a cewar wani rahoto daga kungiyar wanzar da zaman lafiya a teku da ke da cibiya a Washington DC. Daraktan shirin Gregory Pauling ya ce ina ganin Vietnam na son tabbatar da cewa tana da karfin iya kai harin makamai masu linzami na biyu, don haka a tabbatar da cewa tana da akalla wasu makamai masu linzami a tsibirin da za su iya kaiwa ga sansanonin kasar China.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yau Laraba ake sa ran majalisar wakilan Amurka za ta amince da shirin agaji na coronavirus na shugaba Joe Biden na $1.9 trillion da nufin bada gudunmuwar kuɗi ga iyalai da 'yan kasuwar Amurka. Gabanin kaɗa ƙuri'ar kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ci tana da ƙwarin gwiwar amincewa da shirin a majalisar wadda 'yan jam'iyyar Democrat suka fi rinjaye, kuma an fi mai da hankali kan ceto rayuka da rayuwar mutanen da bawa mutane damar fatan rayuwa mai kyau nan gaba. 'Yan majalisar Republican sun nuna adawa da ƙudurin suna masu cewa yayi yawa ko ba a tsara shi ba don waɗanda suke matukar buƙatar taimakon tattalin arzikin. Shugaban marasa rinjaye na majalisar Kevin McCarthy barka kira kudirin da tsada.
Gaida Sarfila Hashim Guman da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, reshen jihar Kano na kungiyar kwadagun Najeriya ya bi sahun takwarorinsa na jihohin kasar wajen gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokoki domin nuna kyamarsu ga yunkurin majalisar tarayya kan mallakan hurumin kayyade albashi daga hannun gwamnatin tarayya zuwa gwamnatocin jihohi. Daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari dauke da ƙarin bayani.
Comrade Kabiru a domin jibir kenan shugaban kungiyar kwadagon Najeriya a jihar Kano lokacin da ya jagoranci gamayar kungiyoyin kwadago karkashin kungiyar NLC zuwa harabar majalisar dokokin Kano. Wakilin mazaɓar sabon garin Zaria a zauren majalisar wakilan Najeriya Honorable Garba Dattin Muhammad ne ya gabatar da wani kuduri a zauren majalisar wadda har ya tsallake karatu na biyu kamar yadda shugaban kwadagon na Kano ya yi mini ƙarin bayani.
To fargabanmu shine cewar idan wannan kuduri ya tsallake ya zama doka a Najeriya zai zama cewar jihohi za su dinga yin kantafi da albashin ma'aikata. Wani gwamnan zai ga dama ma ya ce ba zai biya ba, wani kuma zai biya ƙasa da abinda jihohi da dama suka biya. A yanzu ma zancen da muke yi wanda muna da abin da ake kira National Minimum Standard, wato ko mafi karanci a ƙasa wanda ba a yadda wata jiha ta biya ƙasa da wannan ba sai dai sama. To a tunda aka yi sawa wannan kuduri hannu a hijira ta 2019 zuwa yanzu jihohi 18 ne a ƙasar nan a halin yanzu suke aiwatar da wannan sabon albashi. To ina kuma ga a ce ya zama ma shine yana hannun su wuka da nama. Su me yasa shugaban ƴan majalisar ba su fara taba nasu ba, ba su ka kudirin cewar za su rage nasu ba a matakin ƙasa da kuma masakin jihohi sai ƴan ma'aikata masu karamin ƙarfi ake kallo.
Bayan karɓar wasikar ƴan kwadagon shugaban majalisar dokokin Kano Honorable Hamis Ibrahim Cidari ya ce
muna ba ku tabbaci in Allah ya yarda wannan koki na ku mun karɓe shi kuma za mu duk abin da za mu iya yi wajen tabbatar da adalci. Muna yaba muku a yadda aka zo cikin natsuwa cikin maslaha aka shigar da wannan koki. Wannan ya nuna kishin ƙasa da kishin al'ummar jihar Kano.
Honorable Lawan Husseini Dala da ke zaman shugaban kwamitin majalisar dokokin Kano kan sha'anin ma'aikata da ayyukan gwamnati ya fayyace hanyoyin da dokoki suka shimfiɗa gabanin wannan kuduri ya kai ga nasara.
Za mu jira domin bai zo mana ba, kuma kamar yadda nake son gaya muku wannan abu da shugaban dan majalisa yayi ba ma zai zama doka ba ne, magana ce ta sai dai a canja tsarin mulkin Najeriya. Domin tsarin mulki ne ya tanadar da cewar hurumi na tsara kwadago iko ne kaɗai na gwamnatin tarayya. So gyaran constitution kuma sai an budi jihohin Najeriya an samu yardar bisa uku na jiha 36. Kuma yadda ake samun yardar ma a kowace jihar ma ba zai zama ta yi karɓa ba sai a ita majalisar sai an samu mutum bisa uku. Idan wannan abu ya zo za mu yi masa kallon tsanaki kuma ba za mu goyi bayan abin da duk zai saka rayuwar wanda muke wakilta cikin haɗari da garari ba.
Abin jira dai a gani shine yadda za ta kaya tsakanin ƴan kwadagon na Najeriya da kuma ƴan majalisar dokokin ƙasar a hannu ɗaya da kuma ƴan majalisar dokokin jihohin ƙasar a ɗaya hannun. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Gwamna Abdullahi Ganduje na jihar Kano da tawagarsa sun kai ziyarar neman gwamnatin tarayya ta sake buɗe ayyukan zirga-zirgar ƙasa da ƙasa na fasinjoji a filin tashi da saukan jiragen sama na Malam Aminu Kano da kuma buɗe sabon filin tashi da saukan jiragen saman ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad da aka kusan gama aiki a kai na baya-bayan nan a jihar Kano. Daga Abuja, wakiliyarmu Halima Abdulrauf ta aiko mana da wannan rahoto.
Gwamna Abdullahi Umar Ganduje na kokarin ganin cewa an bude ayyukan jigilar fasinjoji na ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na filin jiragen saman Murtala Muhammad da ake ci gaba da aiki a kai don bunƙasa tattalin arzikin jihar Kano.
Abubuwa biyu ne kacal suka kawo mu wannan guri. Na farko mu gode wa shugaban ƙasa saboda wannan bangare na tashar jirgin sama mai daukar jirage daga ƙasashen waje. Shugaban ƙasa ya sa an sake gina wannan guri kuma mun zo domin mu roƙa a zo a biki na bude wannan guri. Sannan na biyu a yadda cewa jirage su koma zirga-zirga daga ƙasashen waje zuwa tashar jirgi ta Kano domin wannan zai bunƙasa cinikayya kuma dama mu cibiyar ciniki ce ta arewa da ma waɗansu ƙasashe na Afirka ta yamma. Kuma mu ma mun faɗi irin taimako da muka yi a wannan airport akan irin taimako da shugaban ƙasa ya yi musamman ma da muka tattauna da jirgin nan na Emirates wanda ya yadda ya dinga sauka a Kano kuma gwamnatin tarayya ta yadda ya dinga sauka a Kano ya kuma ba mu wasu ƙa'idoji na gina wato babbar kofa irin ta zamani wanda aka sawa na'urori masu kula da tsaro da kuma irin wasu na'urori a cikin airport din duka wannan gwamnatin jihar Kano ta rashin muku dan kudade an sa irin waɗannan na'urori wannan jirgi na Emirates har ya sa rana ma da zai fara zuwa amma saboda COVID-19 bai iya zuwa ba kuma jihar Kano duk da mun fukko ina yawa a Najeriya kuma wannan ciwo na COVID-19 kun san ciwo ne wanda yake son inda yake akwai mutane da yawa amma duk da haka saboda yunkuri da muka yi sosai wajen ma'aikatanmu na kiwon lafiya da kuma bin ka'idoji waɗannan duka sun jawo cewa wannan ciwo ya yi ƙasa sosai da sosai a jihar Kano duk da yawan al'umma.
Shi ma ministan sufurin jiragen saman Najeriya Hadisu Lika ya bayyana cewa tattaunawa akan sake buɗe zirga-zirgar ƙasa da ƙasa a filin tashi da saukar jiragen saman Malam Aminu Kano da ma na ƙasa da ƙasa na Murtala Muhammad ya yi armashi.
Mun tattauna kuma abin ya yi armashi. Lallai azimin mu dama mun sanya kamfanonin jiragen sama tilasta sun je Kano. Amma su kuma mutanen Kano tilasta sun tashi daga Kano. Dai na cewa an tsangwame su a hilin jirgin Kano ko kastam ko wane ne sun tafi Abuja sun tafi Lagos. Domin waɗannan airline ɗin in sun zo kamfanonin jiragen sama in ba fasinja ba su zuwa sai aikin babban yiwuwa. Magana ta biyu kuma za a buɗe filin jirgin Kano. Amma ba wai hurumin mu bane kaɗai mu 'yan ma'aikatar sufurin jiragen sama. Akwai ma'aikatar ƙasashen waje, akwai ma'aikatar lahiya, kwamiti na annoba corona da sauransu.
Game da batun ba wa masu zuba jari daga ciki da wajen Najeriya daman shiga a dama da su wajen bunƙasa fannin sufurin jiragen saman Najeriya. Malam Sirika ya ce.
Mu a gwamnatin Muhammadu Buhari ba za mu sai da kayayyakin al'umma ba kamar yadda aka yi a baya da amma za mu iya ba da su jingina a amfani da su a bunƙasa su sannan a dawo ma da wato al'umma su wato gwamnati. Saboda haka tashin jirgin Kano na cikin wanda za mu ba da jingina.
Sake buɗe zirga-zirgar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Kano zai yi matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya in ji Jamil Yunusa.
Gaskiya sake buɗe shi zai yi matuƙar tasiri ga tattalin arzikin Najeriya saboda a kwanakin baya rufe shi sakamakon COVID-19 ya sa abubuwa da yawa sun danja baya ko da 'yan kasashen waje masu shigowa Najeriya da kuma masu kasuwanci. So ga sake buɗe shi za'a iya zan ba ƙanƙanin ci gaba ba ne.
Duk ƙoƙarin ji ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya a kan jinkiri da ake samu a aikin sake buɗe jigilar fasinjojin ƙasa da ƙasa a jihar Kano da ya ci tara. Sai dai a baya gwamnatin Najeriya ta ce ta ɗauki matakin rufe zirga-zirgar jiragen saman waje ne domin daƙile yaduwar annobar coronavirus a ƙasar. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Halima Abdulrauf. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagada Umar Zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kiranta tashar Bama don baiwa 'yan kasuwar Najeriya da ma na ƙasashen waje damar da za su dinga harkokin kasuwanci kai tsaye. Ga dai Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagada Umar Zulum ya aza tubalin gina wata sabuwar kasuwa da tasha da ake kira tashar Bama don baiwa 'yan kasuwar Najeriya da na ƙasashen waje dama da za su dinga harkokin kasuwanci kai tsaye. Jihar Borno dai ita ce kadai jihar da ke makwabta da ƙasashen Afirka uku da suka haɗa da Nijar da Kamaru da kuma Chad wadda dukkanin su ke gudanar da harkokin kasuwancin su kai tsaye. Wannan baya-bayan nan matsalolin tsaro ya kassara harkokin kasuwancin sai dai a iya cewa yanzu harkokin ya so farfadowa game da dan kwale-kwalen zaman lafiya da aka so mu samu. Gwamnan ya ce za su yi kokarin ganin cewa an bunƙasa batun harkan kasuwanci a wannan shiya da rage matsalolin da ake fuskanta.
Inshallah, the minute after the completion of this market and the motor park, the Bama motor park will be relocated to this place and government will construct a mega secondary school in the existing Bama motor park now.
Gwamnati ya ce in Allah ya yarda zaran an kammala gina wannan tasha da kasuwar za ta da tsohuwar tashar Bama a dawo da ita wannan sabuwar wuri wadda kuma gwamnatin za ta gina katafariyar makasar secondary a tsohuwar tashar Bama.
I wish to bring to the kind notice of this gathering that total sum of over 2 billion naira is needed to complete this project.
Yace ina so in jawo hankalin mahalarta wannan taron cewa muna buƙatar fiye da naira biliyan 2 wajen kammala wannan aiki. Alhaji Yarima Lawan Kareto dai shine commissioner ma'aikatar kasuwanci da masana'antu wanda ya mun ƙarin haske game da alfanun wannan tasha da kasuwar.
Duk wani wanda mutum da yake da niyyar zuwa zai je Cameroon kamar Marwa ko zai je Chad daga hanyar su ne ko mutum zai je Central Africa zai samu mota a wannan tasha. Don ta nan za su bi su bi ta hanyar Gala kuma za su ya su bi ta hanyar banki. Duk wannan hanyar zai leading dusu har duk inda su destination nasu kuma za su amfana sosai especially da katon baya ɗan Cameroon da ɗan Chad din kullum suna samun problem na motoci da sauransu amma kaga nan kuma insha Allah government state government zai sake sa motocin da zai convey passengers zuwa Bama zuwa har bakin border.
Na'am, ganin cewa za gina da kasuwa ne da kuma tasha kamar su ɗan kasuwan mu za su amfana da shi musamman ganin cewa akwai mutanen da suke zuwa Kamaru suna kasuwanci tsakanin su za su amfana da wannan kasuwar
za su amfana because a wajen akwai inda za a je stores na za a je kayan baki kai ba ko ka zo ka ciniki baka samu ka doka ba dare yayi saboda security za ka mika kamfanin tasha din manager tasha din a costo da za a je maka kayanka go washe gari ya zo ka samu mota za ka zo ka dan biya wani abu ka dan su baka kayanka ka tafi kaga ya so amfana anan ma kaga an ba wajen da security za a je kayan su dole sai ka doka ka fita da shi a cikin tasha amma saboda convenience na jama'a din za a je a costo da muka gina a ciki duk wanda ya saya kaya ba dan kasa ba ba samu motan da zai kombin kayansa ba zai je ya aje a nan wajen ya biya dan wani miga amount sai a bashi aje mishi kayansa gobe kuma ya zo ya karba ta.
Ana yi sarin kammala wannan aiki cikin watanni 18 wanda gwamnati ta ce za ta baiwa duk wanda aka tasa tashan baman sago a wannan kasuwa. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu da wannan rahoto. Wakilinmu a yankin kudu maso yammacin Najeriya Hassan Umar Tambuwal ya dubo mana irin hali da ake ciki bayan da kungiyar 'yan kasuwa daga arewa zuwa kudancin Najeriya suka janye yajin aikinsu a cikin wannan rahoto na musamman da ya aiko mana.
A makon da ya gabata ne haɗaɗɗiyar kungiyar masu kayan abinci da dabbobi ta Najeriya ta jaye yajin aikin da ta shirya. Akan haka ne zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da jaye wannan yajin aiki na kawo kayan abinci da dabbobi a kudancin Najeriya.
Eh Alhaji Muritalla alakwata
saboda mi
saboda yansu samu yayawa babu mesi amma tale ba yawa ko ana ci ana an yi daidai amma yanzu akwai zano yayawa ina mese ka gan kara yanzu ya cika babu mese
watan ka fi son a yi yajin aiki
yanzu samane ne ko babu kudi Najeriya da wajen nan ko mutane ana samu kudi ana sai zano amma ba kudi kowa yana yi maleji shi ne ya bata kasu.
Ina bi ne Ahmed Majinga
an ja yajin aiki ya yi kyau ko bai kyau ba
ya kuma ya yi daidai yanzu amma da kowa ba wani mun bebe guda jin sai zawu ya lokacin bai kasu ano ba bebe ba wani sai zawu ya bebe shi kuma sai zawu yamma yanzu gome ya yi zatu alhamdulillah Allah ya ga gome da gome
ba ka ganin cewa Yarbawa sun hashe wuya tunda su ne ake kawo mu wannan shanu da kayan abinci
ba ba gudu guda jin sai zawu ya ba kowa da kowa jin sai zawu ya
har da mutanen arewa
ba mutanen arewa su kuma sai zawu ya mutanen nan su kuma sai zawu ya saboda shi na da kaya in bai kawo nan ba ina sai zama gudi amma kowa kawo kaya ne mu sai shi kuma zuwa ma gudi shi ne dadi abun nan Allah ya ga gome da gome
amin ina sunan
sunana Alhaji Zakiruddin Abolade.
Me zaka ce a game da jaye yajin aiki ya yake ko bai ba?
Ya yi mana.
Saboda mi?
Saboda mun gode Allah. Mun ci abin shanu. Maza ya ci yaro ya ci.
A lokacin da ake yajin aiki babu shanu da yawa a kara. Me zaka ce?
An bai da kai. Saboda mun ga mutum ya suwa nan ko babu shanu bai dadi.
To yanzu kuma an jaye yajin aiki shanu ya yi yawa a cikin kara. Me har gani?
Ya da kai.
Ya yi sosai.
Ya yi sosai. Ya yi girma.
Wasu na cewa babu kasuwa idan shanu sun yawa. Kai ma kana ganin haka nan?
A'a mun gode Allah. Mun gode Allah.
Kuna ciniki sosai.
Muna ciniki. Na siliki mun samu sanu mun gami shi
ba usa gangan da
suna dai ba ku
Alhaji Hafiz.
Alhaji Hafiz yanzu babu yajin aiki ya yake ko bai kyau ba?
Aiki bai kyau yanzu kuma
saboda mi?
Wallahi saboda babu sanu yayi sada sosai
amma ga shanu da ya san cika kara
sanu yayawa ne sanu yayi sada wallahi tallahi babu kasuwa.
To amma lokacin da ana yajin aiki babu shanu lokacin bai fi tsada ba?
A akwai sada amma akwai wani ana yanka sanu bai yawa dole ana sai su amma yanzu kuma kowa babu kowa na kuka
saboda shanu
yayi yawa
wallahi ya yi tsada sosai
to me yasa shanu ya tsada
a ka gan yanzu kuma dollar babu dollar yayi ka gan yanzu kuma sanu dubu diri biyu yanzu kuma an sha diri uku da wani abu wallahi duka wani ana tinama yayi tirai amma saboda sanu yayi tsada
ina na Usaini Jaina
an ya ja aiki yanzu ya ke ko bai ba
to abun da dama aka yi so kai na yayi inda aka gama yaje aiki amma dai yanzu abun da za a yi saura dai a roƙe Allah zai kawo alherin mu Allah zai kawo ciniki
to yanzu kasuwa ta
inda yaje aiki ya tashi in ba ciniki ka san dai abun bai yi ba ciniki na an fi so a roƙe Allah shi ba mu alherin da yake ciki
to a lokacin yajin aiki da yanzu da babu yajin aiki wanda lokaci ne aka fi yin kasuwa
ya kamata a ce war haka akwai kasuwa ana yi amma dai lokacin yajin aiki nan fa abun da kowa yake samu fa shine dai yake siye fa amma dai yanzu kan arka ya soma wadata yanzu akwai sanu amma dai yanzu ba mu siye Allah dai shi kawo alherin alheri ake
suna lasa mai da 1000 isabo ibadan
to me zaka ce game da jaye yajin aikin kawo shanu da abinci
to naka janye kawo shanu da abinci tomato da tsase a tarudo yayi chau amma lokacin ma ba jaye bana yaji aiki akwai ciniki sosai amma auka amma sun da an kawo komai ya wadatar su ba ciniki ga shanu barka takara ba masiya gata ba masiya amma lokacin babu kamar hatarin makama ido rufe kamar harjeni
to anaka gani me ya kawo rashin ciniki
to rashin kudi ba kudi a gari Allah abu sai duwai Allah ya mana mai kyau
to yanzu ya batun tsada lokacin yajin aiki fi tsada ko kuma yanzu da aka dakatar da yajin aiki
lokacin yajin aiki na an bi samu tsada amma lokacin ma ana so ga kudi amma ga shi yayin haramun su ba masiya da ya ta da malu ba masiya saboda lokacin ma an biki sun bi so tsada lokacin babu wanda arka zaniya kamar arkan iska ne lokacin babu ma fi so amma ga shi ya wadatar su ba mai so
me zaka ce a game da yajin aiki ya daidai ko bai ba
assalamu alaikum jama'a muna samuna ci kowa yana saman lafiya
to yayi daidai wannan
yayi daidai
to saboda
muna ci muna sa kowa yana tafiya lafiya la
ba ka ganin cewa yanzu wasu na kukan cewa babu kasuwan shanu sun yawa ba ciniki
yanzu sanu yayi yawa kuma akwai ciniki kowa yana saman lafiya gaskiya
sunana Alhaji Ibrahim senior
Alhaji Ibrahim senior me zaka ce a game da an ja yajin aiki yayi daidai ko bai daidai ba
yayi daidai
saboda me kace yayi daidai
akwai sanu yansu akwai ciniki duka sai sama amfani falike sai sama amfani me sai sama amfani duka ya daidai
to a lokacin yajin aiki ana samu amfani
a babu amfani wallahi
amma wasu na cewa lokacin nan an fi ciniki an fi samun amfani
ba sama amfani lokacin nan amma yanzu akwai amfani kowa sai ta amfani komai da komai
to ba ganin cewa shanu yayi yawa babu kasuwa
eh sanu yayi yawa amma siliki kadan kada ne dole sai tashi
sunana Alhaji Karayi wanda an kasa ne dan dariji a cikin garin Koko
ya kaji da ya yajin aiki kaji dadi ko baka ji ba
gaskiya ban ji dadin ja yajin aiki
saboda me
saboda bukatun bata biya ba
me a bukatun ku
bukatun mu da yaraba su gane matsayin mu kuma su gane amfanin mu a Najeriya saboda sun kama kashi ɗan uwan mu babu dalili wani mai saha mai sauka ba ya biyo an kama an kashi an kore dukiyar su ai musu hasara sannan Najeriya ga guda ce shugaban kasa guda ne sannan mu ɗan Najeriya muke ko muna da mu zuna ko ina a tsaban Najeriya
ba ka ganin wannan yajin aiki da an kai na ɗan kwanaki kadan ya zama wani darasi ga mutanen kudu maso yammacin Najeriya kuma kudancin Najeriya gaba daya
ya zama amma ai bukata bata biya ba dan inda mun kai kamar sa TV za su tabbatar da haka amma tabbata ai musu gaga an turo musu kasu gane awo suna ce mana cewa ai yunwa ta tasa muka turi shano mun kawo kayayyakin mu ba tare da mun tsaya dan ba mu da kudi na muka turi shano da mun bari sa TV sun guwaya sai sun shiga mota sun tada sun so shano su gane muhimmancin mu
sunana Alhaji Azzukabo din ga sakataren kungiyar dillalai ta kara a Kinyele Ibadan
kai kuma dillali ne kuma
ni kuma dillali ne kuma ina sai ina sayarwa
to me zaka ce a game da jayin wannan yajin aiki na shigowa da kayan abinci da dabbobi a kudancin Najeriya
gaskiya ban ji dadi ba don mun koro za mu samu nasara game da abin daga sama sai naji an cewa an shirya
ba ka ganin cewa jaye wannan tana da amfani domin ana saukaka ma mutanen da ke amfani da wannan kayan abinci da dabbobi
in tana da amfani amma su ba su gane cewa muna da muhimmanci ba akan
su sai za su gane ba
idan abin ya daina zakkuwa sun ka bi da kaura an bai ba su samu ba san za su gane ba mu da sai da su ba su sai da mu
sunana Muhammad Gidado daga akin rekara kiyani dai na so da ya kara ko da mako biyu ne inda hawa da mu so mun ashe ikin kan mu ga wannan mutanen kasa amma gwamnati da haka bai samu ba duk da kan dai alhamdulillah dai an daga an shirya ko ban Allah kare ka ba an ji masa amma dai kuma bayan da ake so ba gaskiya
yaya ake so
yaya so gaskiya saboda su sai unhanin mu mu san unhanin su saboda bahiwa muna ka musu kaya ba su nan man komai muna ka musu kaya amma a ce muna musu kashewa su kona motocin mu a da duke mun sunna kasa da kasa su haka bai ba
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Ta gaida na tambuwan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na kuma sai asanti kwatakwa Kwame Opoku ya kammala shirye-shiryen canje shika zuwa klubin din Algeria USM Alger akan kuɗi euro 600,000. Dan wasan mai shekaru 21 da haifuwa ya kammala wannan yarjejeniya ne a ranar Laraba ta sanya hannu bisa wasu takardu da suka dace. Opoku zai tafi Afirka ta Arewa ne bayan wasannin cancantar shiga gasar cin kofin Afirka guda biyu da Afirka ta Kudu da South Tome cikin watan nan. Accra Hassafog ta baiwa 'yan wasan ta 12 hutun kwana biyu yayin da aka je hutun wani lokaci na ligin din kasar Ghana. Zagayen farko dai na kamfen din bana ya kare ne a ƙarshen makon nan. Accra Hassafog kuma ta fita sansani ne a daidai lokacin da ta samu nasara ci 4 da nema akan Wafa FC Accra Sports Stadium a ranar Lahadi da ta wuce. Ranar Talata da Maraice za su koma samun koro a St. Aquinas Park, sai dai 'yan wasa 12 a cikinsu sun samu hutun kwana biyu. Ohun mai koyar da Asanti kwatakwa wasa Maxwell Konaduyo ya ce fau-fau ya kiya miƙan motar aiki da Asanti kwatakwa ta ba shi har sai sun biya shi duka haƙoƙinsa. Asanti kwatakwa ta aika masa da takarda da ke buƙatar cikin hanzari ya maido mata da motar wacce a dalilin ƙin yin haka klabin ɗin take bashin kuɗi CD 300 a kowace wace rana tun a watan Disamba da aka sallame shi klubin. Klubin ya bayyana cewar ya yi bashin $22,800 wadda Maxwell Konadu zai biya saboda ya ci gaba da riƙe motar tun a ranar 19 ga watan Disamba shekara ta 2020 zuwa 5 ga watan Maris shekara ta 2021. Asanti Kotoko ta iyakance masa wa'adin sa'o'i 24 ya koma da motar ya kuma biya kuɗin ko ya fuskanci hukuncin shari'a. Kasar Afirka ta Kudu za tare shi 'yan wasanta Percy Tau da Bongani Zungu da ke da matsagoninsu a ƙasar Ingila gabanin wasansu na samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka a dalilin sake ɓarkewar cutar COVID-19 a ƙasar. Game da hukunci da aka shimfiɗa 'yan wasa da sun ka tafi wata ƙasar da take fama da ɓullan cutar karo na biyu, za a ainihin killace 'yan wasar har tsawon kwana 10 bayan sun dawo daga wurin wasan. A halin yanzu hukumar FIFA ta ba club ikon kiyaye 'yan wasa daga tafiya yin wasa ƙasarsu. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwana La Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuwa gaida Radwana Mukhtar Abbas da labaran wasanni. Yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice.
Kungiyar haɗin kai don bunƙasa tattalin arzikin raya ƙasa tana hasashen za a samu matuƙar ci gaba a tattalin arzikin duniya a wannan shekarar ta 2021, yayin da al'ummomi ke farfaɗowa sannan a hankali daga matsalolin da shu'umar annoban nan ta coronavirus ta haddasa. Kamfanin dalilin labaran Faransa ya ce ranar Laraba tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi 5.6 cikin 100 a wannan shekara, wanda ya wuce hasashen kashi 4.2 da aka yi a watan Disamba. Yau Laraba ƙasar Rasha ta ce tana takaita amfani da Twitter saboda kamfanin bai cire abubuwan da aka haramta ba. Hukumar da ke sa ido kan harkokin sadarwa ta ƙasar ta ce idan kamfanin na Twitter bai bi ka'idar Rasha ba, za a ci gaba da ɗaukar matakai a kansa, ciki har da soke amfani da dandalin baki ɗaya a ƙasar. Hukumar ta ce matakin na Laraba ya shafi rage saurin shafin ga masu amfani da shi ta wayar hannu a Rasha da duk rabin waɗanda ke shiga shafin ta wasu hanyoyin.
To masu sauraro, baki ɗayan abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Gada da GMT. yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana sautin shirin da ba injiniya mu na wannan daren Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin assalamu alaikum.